sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 21 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra dauki rakanan labarai.
A yau Alhamis, Amurka da kasar Colombia suna wata tattaunawa mai muhimmanci yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ke kammala wata ziyara zuwa yankin wacce ta hada da mayar da hankali akan manufofi kan masu hijira da tabbatar da tsarin demokradiya. Kasar India na murnar ci gaban da ta samu yin allurar rigakafin COVID-19 har miliyan 1 a yau Alhamis. Sannan kuma tsohon Prime Minister Australia Tony Abbott yace ya kamata kasar ta tsara kokari don tallafawa demokradiya kamar kasar Taiwan yayin da China ke ci gaba da tusa kanta a yankin Pacific na Asia.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga jihar Kebbin Najeriya na bayyana cewa an sako 30 daga cikin ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a kwalejin gwamnatin tarayya ta birnin Yawari. Sannan za ku ji cewa taɓarɓarewar tsaro a Najeriya na ci gaba da ɗaukar wani sabon salo inda matafiya jirgin ƙasa ke zargin an kai hari a hanyar jirgin. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Amma kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Alhamis, Amurka da kasar Colombia suna wata tattaunawa mai muhimmanci yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ke kammala wata ziyara zuwa yankin wacce ta hada da mayar da hankali kan manufofi akan masu hijira da tabbatar da tsarin demokradiya. Blinken ya faɗa manema labarai a jiya Laraba bayan ganawa da shugaban kasar Colombia Ivan Duque cewa kasashen biyu suna da fannonin haɗin gwiwa da dama, ciki har da sarrafa bayanai ta yanar gizo da fasahar zamani a fannin kiwon lafiya da harkokin noma. Yace irin wannan haɗin gwiwar zai kasance cikin batutuwa da za su ƙara yin la'akari da su yayin tattaunawar a yau Alhamis. Amurka na son kasashen da ke yammacin duniya da su ƙara ɗaukan alƙawura don tunkara ƙalubalen gaggawa na masu hijira ba bisa ƙa'ida ba, yayin da take faɗaɗa cancantar yin ƙaura zuwa Amurka. Kasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan 1 a yau Alhamis, wani abu da ke nuna an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya. India ita ce ƙasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan 1 a shirinta na yin rigakafi. Ko da yake duk da cewa ta yi nasarar yi wa kusan kashi 30 na al'ummar ƙasar rigakafin, ƙasar ta India na buƙatar gudanar da dubban miliyoyin allurai ga waɗanda suka yi rigakafin karo na farko. Yayin da ta nuna damuwar da ke akwai game da babban gibin da ake buƙatar cikewa tsakanin waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin, jami'ai sun ce suna da niyyar yin allurar ga mutane miliyan 944 zuwa ƙarshen wannan shekarar. Tsohon Prime Minister Australia Tony Abbott yace ya kamata ƙasar ta ƙara ƙoƙari don tallafawa demokradiya kamar ƙasar Taiwan yayin da China ke ci gaba da tusa kanta a yankin Pacific na Asia. A cikin wani muhimmin jawabi da ya yi a wajen wani taro da ya gudana a farkon wannan watan a Taipei, Abbott ya yi gargaɗin cewa matsalolin cikin gida a China na iya sa ta riƙa kai wa Taiwan cafka. Kwanaki kaɗan kafin tafiyarsa, China ta tura jiragenta 149 zuwa yankin Taiwan a tsakanin 1 zuwa 4 ga watan Oktoba. Yace ƙawayen Taiwan na buƙatar nuna goyon bayansu a yanzu fiye da kowane lokaci saboda babu inda ake tauye yancin walwala da mulki na rashin adalci fiye da abinda ake gani a mashigar Taiwan duk da yake baya kan mulki jawabin Abbott ya ja hankalin mutane saboda goyen bayan da ya nuna wa Taiwan matakin da ba a saba gani ba wani tsohon shugaba ya dauka akan yadda ake mayar da tafai saniyar ware ta fuskar diplomasiya
Madalla a gaida Zahra Aminu Fage kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu rahotanni daga jihar Kebbi dake arewacin Najeriya na bayyana cewa an sako 30 daga cikin ɗaliban da ƴan bindiga suka sace a kwalejin gwamnatin tarayya ta birnin Yawuri a ranar 17 ga watan Yuni ne ƴan bindigar suka kai farmaki a makarantar dake garin na Yawuri mai tazarar kilomita kusan 200 da babban birnin jihar ta Kebbi inda suka yi awon gaba da ɗaliban kusan 63 dan majalisar dattawa daga jihar ta Kebbi kuma tsohon gwamna Adamu Allero ya tabbatar da haka a zantarwar sa da Murtala Faruk Sanyinna a Abuja
tun lokacin da ɗan bindiga suka kama su muka shiga faftukan yadda da'i a sako su duk inda ya kamata aje da ƴan sanda ne wajen Obishin DG SSS Obishin Chief Army Staff mun je mun nemi a taimaka a sako wannan yaran to Allah dai bai kaddara a sako su ba sai jiya da dare kuma a sako muna guda mutum 30 ne har yanzu akwai 33 wanda ba a sako da su ba
to a can baya waɗannan ƴan bindigar sun bayyana cewa kaman ba kuɗi suke so ba akwai wata buƙata da suke da ita kamin su sako waɗannan yaran shin wannan wace buƙata ce an biya musu ita koko a kuɗin ne aka biya aka karɓi waɗannan yaran
gaskiya ne sun ce ba kuɗi suke so ba abinda suke so yanzu ya za a yi ne a zauna da su a samu zaman lafiya ba yankin jihar Kebbi kaɗai ba har ma Zamfara Sokoto Katsina Kaduna Niger kuma akan haka ofishin DGSSS suka tattaunawa da su kuma duk iya kokarin da ake yi a samun biyan bukata shi DGSSS yayi hasali ma shugaban kasa ba shi dama duk yadda za a bi a samu zaman lafiya a waɗannan jihohin an ba shi dama ya tabbatar da an samu zaman lafiya ba wanda ya ba su kokobo
har yanzu da distinguished senator a can baya shi wanda jagoran wanda ya sace ɗaliban ya saki wani faifan bidiyo a shafukan sada zumunta inda yake nuna cewa akwai mutanensa da aka tsare wato jami'an tsaro suka kama su suka tsare wanda kuma ya bada sharadin cewa lalle sai an saki waɗannan mutanen nashi kamin su saki waɗannan yaran shin an saki waɗannan mutanen nashi
gaskiya ban da hakikanin sanin ko an saki mutanen shi ko ban saki mutanen shi ba ko ban yi ta an saki su ba saboda ba zai yi ka kama bandit wanda ya kashe mutane ba ka ce ka saki shi ba ni dai san ina suna son a zauna lafiya kuma akan haka aka fara tattaunawa tare da su suka fahimci jami'an tsaro kuma suka sako wayannan yaran guda 30 kuma za a ci gaba da tattaunawa da su har a samu sako sauran wayanda ke hannunsu abinda suke so ya za a yi ne su dawo cikin gari su zauna ba tare da an tsangwame su ba ba tare da an kama su ba
shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19:31 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jima a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Zahar ta dawo da karshen labaran duniya
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin yana ziyara a Brussels inda ya halarci taron ministocin kasashen tsaro na NATO a ranakun Alhamis da Juma'a. Taron da ke tattaunawa kan batutuwan tsaro a Afghanistan, rikici da Rasha da kuma tsare-tsare da suka shafi fasahar zamani. Bayan da ya isa kasar Austin ya wallafa a shafin Twitter cewa Na zo nan don taimakawa ci gaban dakarun tsaro na NATO da kuma tabbatar da cewa an shirya kawance don kalubalen da ke nan gaba. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO, Jens Stoltenberg, yace ministocin tsaro za su tattauna kan hana Afghanistan zama mafakar ƴan ta'adda tare da tabbatar da cewa an kwashe ƴan Afghanistan a yayin gagarumin aikin jigilar ƴan kasar don a tsugunar da su a kasashen mambobin kungiyar ta NATO. Austin yayi bulaguran zuwa Belgium daga Romania, inda a ranar Laraba yace gwamnatin Biden ta kudura aniyar karfafa alakar ta da yankin Euro-Atlantic yayin da zata kare yankin gabashin NATO.
Madalla a gaida Zahra Aminu Fage ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabarbarewar tsaro a Najeriya na cigaba da daukar wani sabon salo, inda matafiya a jirgin kasa dake zirga-zirga kan hanyar Abuja zuwa Kaduna suka yi zargin ɗan bindiga sun kai hari a hanyar jirgin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A jene wasu matafiya a cikin jirgin kasa dake zirga-zirga kan hanyar Abuja zuwa Kaduna suka yi zargin cewa ɗan bindiga dadi sun kai hari akan layin jirgin. Malam Suleiman Ahmad, wanda ya tafi a cikin jirgin kasar yau da safe, ya mun karin bayani.
To abin da ya faru yau na ban tsoro shine jiya da daddare jirgin da ke tasowa daga Abuja karfe 6 nan a tsakanin Rijana da wani kauye dutse dan wannan tsakanin, wanda yake kowa ya sani akan cewar ya fi ko ina rashin tsaro ko kuma ya fi ɗan ta'adda. To a dan wannan tsakanin mun zo za mu wuce sai muka ji gargada mai karfi. To a karshe dai jirgin mu ya tsaya a kan jirgin karfe 7 saurara kota din nan na safi yau. To tsayawan da muka yi wajen minti 40 da wani abin da yake dade wanda ya ba tambayan juna me ke faruwa. To a karshe dai muka fahimta akan cewar baga yadda muka samu labari shine bom aka sa, wanda yake bom din nan ya tashi ya fasa hanyar jirgin guda daya. To da ya fasa hanyar jirgin guda daya har ya fasa tankin jirgin, ya fasa gilashi inda yake direban jirgin yake, wanda yake shi jirgin na jiya ya wuce har yayi tafiya na kilomita kamar 15 ya tsaya. To wannan abu ya tada wa kowa hankali domin lokacin da mata mu dauka mu so Abuja sai ga mana gobe so ba sai wajen 10 da kusan rai, wanda yake ya kamata tun karfe 9 mun iso. To abin da ya faru kenan. Kuma wannan abu ya tsoratar da kowa saboda mutanen da ke cikin jirgin kamar yadda ka sani mutane ne masu dimbin yawa, tunda yake tafiya a ya gagara saboda rashin tsaro, wanda yake ina da hoto na video ga mai duk ya zuzube ga glass din ya fafashi.
Tune kuma hukumar kula da jiragen kasa ta Najeriya ta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasan daga nan Abuja zuwa Kaduna ko daga Kaduna zuwa Abujan. Wani babban jami'in hukumar jiragen kasa ta Najeriya wanda ya tabbatar min da dakatar da zirga-zirgan ya ce wannan ya faru saboda suna gyare-gyare ne.
Eh to gyare-gyare muke yi, muna gyare-gyare ne, akwai gyare-gyare da suka taso musu. Bayanin kenan da muka akan gyare-gyare muke kawai.
To amma ran kai dai akwai batun da ke cewar ƴan bindiga sun kai hari akan jiragen naku.
A ba ni da wani sani akan wannan, ban da wani sani akan wannan. A babu, ba da sani a kunce ba.
Shi ma kakakin ƴan sandan jihar Kaduna, Mr. Muhammad Jalige, da na tuntuɓe shi ya ce ba abin da zai ce da ni sai dai in tuntuɓi sashin ƴan sanda masu kula da jiragen kasa. To ko me masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Yahuza Ahmad Getso, ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Wannan magana ta kai hari ga jirgin kasa idan ma hukumar ma'aikatar da take kula da wannan bangare ta ce ba haka bane, to ina da tabbacin cewa daga baya za ta fito ta amsa. Bai zo min da mamaki ba ko kadan. Na shayi magana akan cewa tashi tsaye ayi abin da ya kamata. Waɗannan ƴan bindiga dadi da kuma sauran waɗanda suke da adawa da zaman lafiyar ƙasar suna yi wa ƙasar wato zagon ƙasa fiye da yanda ba a tunani.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar mu Hawwa Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan male menopause. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita bangaren iyali dake Vipers Hospital a babban birnin tarayya Abuja, wato Dr. Abu Yazid Bashir. To likita yau dai zan yi magana ne akan abin da ake cewa male menopause. Shin menene ma ake kira male menopause?
Male menopause shine yayin da dan adam namiji ya kai wadansu shekaru zai zama cewa akwai wani sinadari hormone na maza androgens ana kira abin testosterone ya kan yi kasa fiye da yanda yake bayan daga shekara 35 ya kan fara yin kasa to wani lokaci sai zama ya shafi su rayuwar dan adam din musamman wajen saduwa da iyali zai iya zama to shine dai a takaice haka
shin daga wannan 35 din ne yake fara yin kasa ko kuma a wasu mazan akan samu kafin akai wannan shekarun ko kuma bayan an wuce wannan shekarun
yawanci sai bayan an wuce wannan shekarun amma yana iya faruwa a samu daga wannan shekaru don amma yawanci sai bayan an wuce kuma namiji yakan iya zama da shi wannan sinadarin hormone rayuwar shi cikin dogon rayuwa wato ya kai shekara 50-60 bai samu matsalan ba
wata alama namiji yake fara nunawa da yake nuna wannan abun na tunkararsa ko kuma male menopause na tunkararsa
to za ga ni wani lokaci yana abin da muke kira mood swing wani lokaci he looks happy yana cikin farin ciki wani lokaci yana bakin ciki kuma wani lokaci he looks depressed wato kamar yana cikin damuwa ba shi da kuzarin harka da jama'a wani lokaci he looks irritable wato da mishi abu sai haubada wani lokaci ya kan yawan mantuwa wani lokaci za ga naman jikin shi tsokan jikin shi ya zama bashi da karfi wani lokaci zai kara nauyi zai kara kiba to wani lokaci zai samu nono namiji zai samu manyan nono wani lokaci zai sami rashin bacci zai zama baya iya bacci wani lokaci zai zama so da yawa cewa a dandanan yayi dan wani abu sai ji ya gaji sannan zai samu low libido a wannan low libido kuma shine wato bashi da kuzarin saduwa da iyali ko kuma ya zama zakarin shi ba ta da karfi saboda haka baya iya saduwa da mace yanda ya kamata kuma baya iya concentrate da yana so ya abu ya concentrate ya ba maida hankali ya abin da ya kamata sannan akan samu kashin mutun yayi taushi zaman bashi da karfin da ya kamata asusuwan jikin dan adam to shine yawancin abin da yake damu
to a likita menene ma bambancin abin da ake kira menopause da kuma andropause
to bambancin su a menopause na mace ne akwai sinadari wanda ake kira estrogen shine yake tafiya kasa ko ma ya tafi gabaki daya saboda akwai ovaries wajen da ake kyankyashe kwan mace idan ta kai waɗannan shekaru wanda yakan fara wani lokaci daga shekara 40 zuwa 45 idan ta kai waɗannan shekarun sai ya zama shi ovary din ya tamiki saboda haka nan baya fitar da wannan sinadarin estrogen shine kuma ƙarshen abun sai ya zama ba ta yin al'ada shi ko namiji shi kuma testosterone ne wato sinadarin sunan shi kenan shi kuma yake yin kasa saboda haka nan ana bukatar ita namiji ba a bukatar sai dai idan tana so ta zama yarinya za a iya mata amfani da waɗansu ana cewa hormone replacement therapy waɗansu sinadarai wanda suke kamar shi estrogen sai sa jikinta da gabaki ɗaya ya canza ta zama kamar budurwa
to likita shi menopause ya yake da alaka da daina haihuwa ga namiji
to shi namiji zai daina haihuwa idan abin ba a yi magani ba har ya kai matsayin da ba zai iya saduwa da iyali ba ko kuma ya kai matsayin da su ma ƴaƴan haihuwan sperms kenan su ma ba za a iya producing nasu ba to shine dalili kurin amma muddin da namiji yana da isasshen wannan sinadari na testosterone kuma yana da karfin saduwa da iyali to zai iya haihuwa muddin rayuwar shi
to misali idan namiji ya kai wannan abin da kai bayani da menopause din tunda kai bayanin cewa ba wai ya daina haihuwa bane akwai yiwuwar cewa akwai magungunan da za a bashi a asibiti yazo ya zama kuma ya dawo daidai
kwarai kuwa su waɗannan sinadarai ko wannan sinadari na testosterone shi ake sawa akwai hanyoyi daban-daban akwai wanda ake sa shi kamar implant ake kafawa a jikin duwawu akwai cream da ake shafawa akwai allura da ake su hormone din testosterone akan iya wa mutane domin su samu su dawo da kwaljinin jikinsu yadda yake.
To likita ta yi maganin cewa daga shekara yawanci in an wuce bayan shekara 35 ne namiji yake fara wannan sinadarin yake yin ƙasa a jikin namiji. To akwai wasu magunguna ko kuma akwai wani taimako da likitoci kuke yi a asibiti domin ganin cewa daga wannan shekarun ya fara ko shan magungunan nan ko motsa jiki domin kada wannan matsala ta same shi?
To dama abin da yake taimakawa idan ana shan ana waɗannan magunguna akan gaya wa mutane su dinga yin exercise, suna cin abubuwan da ya kamata kamar su ganyayyaki, vitamins haka da minerals, yana taimakawa. Amma kar su zama irin masu lalaci ne wanda ba sa motsa jikin su. Motsa jiki kwarai yana taimakawa mutum ya koma da rayuwar shi yadda ta kamata.
To likita, me ke faruwa a jikin namiji ma a lokacin da ya kai shekara 50?
To ba lallai bane, amma dama akwai abin da muke cewa effect of tear and wear. Kowane gefe na jikin dan adam shi ma zai gaji, saboda haka nan ba abu ɗaya bane. Zuciya za ta iya gajiya, hanta za ta iya gajiya, ƙoda za ta iya gajiya, musamman idan ana cin waɗansu abubuwa wanda zai cutar da waɗannan abubuwa. Amma idan mutum yana exercise, yana motsa jinin shi sosai yadda ya kamata, kuma yana cin abincin da ya kamata, zai iya dadewa a rayuwarsa, yana da lafiya.
To likita, musamman ma da kai bayanin cewa dan masu sauraro na san za su in an ce male menopause za su dauka daga lokacin shekarun da namiji ya kai ya daina haihuwa ne, shin akwai wasu shekarun da namiji yake kaiwa ya daina haihuwa ko kuma shi namiji baya iya daina haihuwa? Musamman ma da kai bayanin cewa mace in ta daina al'ada kenan babu kwayaye da za ta kyankyashe, to shi ma namiji yakan daina haihuwa?
To shine ne abin da nake magana, idan haihi sinadarin na maza ya kai matsayin da ba zai samu kuzari ma ya sadu da mace ba, ta ina ne zai haihu idan ba zai iya saduwa da ita ba? Sai dai a yi IVF, a dibi sperm din nashi a hada da kwanta a waje a kyankyashe shi sannan a mayar da shi cikin macen. Amma idan ba ka ba shi da karfin da zai iya abin nan, saboda a wajen saduwa namiji lokacin da zai kawo yana amfani da karfi, wani karfi yana zuwa mishi wanda zai sa shi maniyin da yake fitowa da shi fito da karfi wanda za a hankala shi ya tafi wajen da zai je sadu da kwai din har a samu kwanda shi sperm din su hadu su zama da ko su zama abin nan wanda za su zama da dai a takaice.
To kenan ba likitance ba wani shekaru da za a ce a namiji ya tsufa ba zai haihu ba?
To lokacin da namiji kurin ba zai iya haihuwa ba, lokacin da ba zai iya saduwa da ya mace ba.
Likita, daga karshe wace shawara za ka ba wa mutane, jama'a masu sauraron mu, musamman ma iyali domin kare kansu daga irin cututtuka da ake iya cin karo da su musamman ta hanyar saduwa da sauransu?
To shi dai rigakafi ya fi magani. Muddin ita mace ta ije kanta, namiji ya kare kanshi, ai ba wani maganan saduwa a samu da wani cututtuka. To saboda haka nan, amma namiji zai iya saduwa da mace ko kuma ya kasa saduwa da mace ko saboda dadewa da zama tare ko kuma saboda irin wannan matsala na wannan sinadari na testosterone, duk zai iya faruwa. Saboda haka abin da yake da kyau shine idan mutum ya ga yana da waɗannan matsaloli da na zayyana, to lalle ya kamata ya samu likita ko ya same mu, sannan mu san irin abin da zamu bincike akai, sannan mu san irin abin da ya kamata yayi amfani da shi ko ya dinga yi.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Amma kafin mu sallama da ku, za mu amsa wasu daga cikin tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace, ni idan na gama fitsari sai jini ya zo, kuma da ina iya jima'in aure sau biyar zuwa sau shida a dare daya, amma a kwana a tashi yau ko sau daya bana iya yi. A yanzu sai in kai mako daya ko biyu ba labari, likita ina mafita? Tambaya daga Muhammad Tukur daga Ilorin a jihar Kwara. To likita, gare ka.
Wannan alaman da jini yake fitowa akwai wata matsala wanda ya kamata a bincika, saboda haka sai a je asibiti a bincika me yake kawo wannan matsala din. Saboda haka idan aka samu abin da yake kawo matsalan sai a bada magani akai. Kuma bayan haka shi ma nan maganar saduwa da iyali shi ma wata matsalan ne, ko kuma dadewan zaman aure shi ma yakan kawo irin wannan abu. Saboda haka nan idan aka sadu da likita wanda ya san harka din, zai iya taimaka da wannan matsalan, insha Allah za ta warware.
Ka To masu sauraronmu duka abin da zamu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan anji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir Rabi'u ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu kasance lafiya Toma saurare yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau wanda ya fito daga gurin Shehu Adamu Rijau yace hakika yadda ɗan bindiga suka sako kasar mu Najeriya gaba suna yin yadda suka ga dama a duk lokacin da suka ga dama amma akwai damuwa sosai ya kamata dai shugabannin mu su tashi tsaye domin a gaskiya kyale su da aka yi ne yasa suke aikata waɗannan aika-aikar a kowane lokaci shi kuwa mai wasika ta gaba Faruku Mahe Karoga daga karamar hukumar shagari ta jihar Sokoto yace salam VOA Hausa don Allah ku bani dama in yi kira zuwa ga gwamnan jihar mu ta Sokoto wato Aminu Waziri da ya janye wannan dokar ta kashe layukan waya a yankin mu domin kuwa bai da wani amfani ganin cewar waɗannan ƴan bindiga suna ci gaba da cin karansu babu babbaka kuma suna samun damammaki na azabtar da mu a rashin waɗannan layuka na waya balle mu kai ga kiran jami'an tsaro don haka ya kamata a gaggauta ɗaukar mataki da ya dace shi kuwa Aliyu Muhammad dan Fulani daga jihar Zamfara cewa yayi salam muryar Amurka hakika ci gaba da yin shari'ar Nnamdi Kanu da za a yi a yau muna fatar kotu za ta gaggauta yanke mishi hukunci mai tsanani domin hakan ya zama izina ga na baya wasika ta gaba kuwa ta haɗin gwiwa ce wanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka fatan alkhairi ga duk ma'aikatan ku to muna fatan wannan ziyara da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kawo kasanmu da gana wanda suka yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari to ubangiji Allah ya sa ta haifar da da mai ido ta kuma zama sanadiyar inganta tsaro da demokradiyya a tsakanin kasashen biyu sako daga Aminu Adamu Malam Maduri Rabi'u da Kota Dinari sai Umar baban yaya
kafin mu karkara shirin namu ga zahar nan da takaitaccen labarai
ayo alhamis amurka da kasar colombia suna wata tattaunawa mai muhimmanci yayin da sakataren harkokin wajen amurka Anthony Blinken ke kammala wata ziyara zuwa yankin wacce ta hada da mayar da hankali kan manufofi akan masu hijira da tabbatar da tsarin demokradiyya Blinken ya faɗa manema labarai a jiya Laraba bayan ganawa da shugaban kasar Colombia Ivan Duque cewa kasashen biyu suna da fannonin haɗin gwiwa da dama ciki har da sarrafa bayanai ta yanar gizo da fasahar zamani a fannin kiwon lafiya da harkokin noma yace irin wannan haɗin gwiwar zai kasance cikin batutuwa da za su ƙara yin la'akari da su yayin tattaunawar a yau alhamis Kasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan 1 a yau alhamis wani abu da ke nuna an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya India ita ce kasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan 1 a shirin ta na yin rigakafi
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki damu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da Julie Lattes Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun hadu a shirin mu na gari